Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin shirinmu na hantsi. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu a Talatar yau, 8 ga watan Agusta na shekara ta 2023. Da fatar ana shan hantsi lafiya. To, bayan an saurari labaran duniya, za a ji irin tasirin da rufe kan iyakokin Niger da Najeriya yake haifarwa a kanin dabon Najeriya.
Wannan abu gaskiya idan ya ci gaba da kasancewa haka, to kasuwancin arewa fa gaba ɗaya fa zai kare ba.
Sannan za mu kawo muku shirin ‘yan ƙasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kwari da shirin jaridun Nijar. Yanzu dai ga Baba Yakubu Makeri da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Wata babbar jami'ar diplomasiyyar Amurka ta kai ziyara a ƙasar Nijar domin kira ga sabbin shugabannin sojan ƙasar wadda ke Afirka ta yamma da su maido da zababben shugaban ƙasar da aka zaba ta farkin demokradiyya. Karamar sakatariyar harkokin wajen Amurka mai kula da sha'anin siyasa Victoria Nuland ta faɗa a shafinta na Twitter cewa ta yi bulaguro zuwa yammai babban birnin ƙasar don nuna matuƙar damuwa ga yunkurin ƙwace mulki ba bisa tafarkin demokradiyya ba, kana ta yi kira da a dawo da doka da oda. Lunan ta faɗa wa manema labarai a wani taron wayar tarho a jiya Litinin cewa ta gana da shugaban tsaron ƙasar wanda ya ayyana kansa Brigadier General Musa Salu Barmo da wasu jami'an soja guda uku a ziyarar da ta kai, inda ta kwatanta tattaunawa da suka yi da ta gaskiya kuma mai wato wanda ya zo a wani lokaci mawuyaci. Akalla mutane 7 sun mutu kana wasu 31 kuma sun jikata bayan da wasu makamai masu linzamin Rasha suka afka wani wurin zaman fararen hula a garin Prokhorov da ke gabashin Ukraine a yankin Donetsk da kuma gundumar Kupiansk. A jiya Litinin ne ministan harkokin cikin gida na Ukraine Ihor Klamenko ya ce wato fararen hula guda uku suka mutu kana wani jami'in ɗan sanda ko kuma ma'aikacin gaggawa shi kuma ya mutu a wani hari da aka kawo na biyu a Donetsk. Daga bisani Andriy Yermak da ke zama babban jami'in fadar shugaban ƙasar Ukraine ya ce an samu ƙarin mutuwar wasu fararen hula a wani hari da aka kai a wani ƙauye da ke gundumar Kupiansk. Bidiyo da hotuna da aka nuna ko kuma jami'an Ukraine suka fitar ya nuna mutane a ƙarƙashin buraguzai da wani gidan bene da ya ruguje mai hawa biyar a wato wanda fararen hula ke zaune a ciki, yayin da ma'aikatan gaggawa kuma na ambulance suke ba da magani ga waɗanda suka jikatan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka da Iraki suna fatan ɗaukar muhimman matakai na faɗaɗa ƙawancensu daga wanda ya fi mayar da hankali a kan yaƙi da ƙungiyar IS zuwa wanda jama'an Amurka suka bayyana a matsayin ƙawancen gwamnati mai mataki ta kowane fanni. Jami'an tsaro da na diplomasiyya na ƙasashen biyu sun gana a ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon a jiya Litinin domin fara tattaunawar kwanaki biyu da suka hada da ganawar sakataren tsaron Amurka Lord Austin da kuma ministan tsaron Iraki Thabit Muhammad Al-Abbasi da suka yi. Mun gano aikin sojanmu zai sauya yayin da karfin sojanku ya inganta, Austin yana fada wa Abbasi, yana mai cewa wato tattaunawa da suka yi wani bangare ne na mataki na nan gaba da za su yi a dabarunsu na ƙawance. Da yake magana da baki ɗaya ko kuma da yake magana ta bakin mai tarjuma, Abbasi ya ce yayin da yake da matukar muhimmanci a ci gaba da tabbatar da nasarori da sojojin Iraki da na Amurka suka yi, to akwai buƙatar kuma yanzu a kyautata alaƙa da haɗin gwiwa da ke tsakanin Amurka da Iraki a nan gaba.
Baba zai sake dawowa da kashin labaran na biyu, amma kafin nan, ‘yan kasuwa a Kano sun ce rufe kan iyakar Najeriya da Nijar ta fara mummunan tasiri akan harkokin kasuwanci na yau da kullum. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da Majalisar Malamai ta Najeriya reshen jihar Kano ke jan hankalin kungiyar ECOWAS game da haɗarin amfani da ƙarfin soja don tunkarar matsalar juyin mulkin da aka yi a jamhuriyar ta Nijar. Mahmud Ibrahim Kwari na dauke da karin bayani cikin wannan rahoton.
Rahotanni daga manyan kasuwannin Kano irin su kasuwar Singa da kantin Kwari da Muhammad Abubakar Rimi da Dawanau da makamantansu na nuni da cewa shige da ficen baki waɗanda ke zuwa daga sassan jamhuriyar Nijar domin sayan kayayyaki yayi rauni matuƙa. Kazalika motocin dakon kaya da na jigilar fasinjoji daga Kano ɗin zuwa garuruwa da biranen jamhuriyar Nijar sun ɗauke ƙafa. Alhaji Salisu Darma shine mataimakin shugaba a kasuwar Muhammadu Abubakar Rimi ta Kano.
Wato hakikanin gaskiya wannan abu gaskiya da na rufe iyakokin ita wannan kasa ta Nijar da aka yi gaskiya tun a yanzu ya taba kasuwancin jihar Kano da kuma arewacin Najeriya matuƙa sosai, saboda yanzu ka shiga kasuwannin gaba daya za ka iya raba balma yanzu a kasuwa, saboda daman wannan ita kasa ita kadai kusan ta rage mana wacce muka ci gaba da hulɗar kasuwanci ake mu'amala ta arziki da mutanen wannan kasa, duk da akwai alaka mai ƙarfi tsakanin mu ta kasuwanci. Wanda wannan abu gaskiya idan ya ci gaba da kasancewa haka, to kasuwancin arewa fa gaba ɗaya fa zai kare fa. Gaskiya muna kira ga ita gwamnatin tarayya da ta taimaka wannan abu gaskiya a yi shi na matakin sulhu za a iya daidaitawa. Amma wannan abu idan ya tafi haka gaskiya za a kashe kasuwanci ne da zaman lafiya na arewacin Najeriya baki ɗaya.
Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da reshen jihar Kano na Majalisar Malamai ta Najeriya ya kira wani taron gaggawa game da halin da ake ciki a jamhuriyar ta Nijar da kuma yunkurin ɗaukar wasu matakai game da lamarin. Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa shine muƙaddashin sakataren majalisar.
Al'umma ce guda ɗaya, yare ɗaya, ɗabi'a ɗaya, al'ada ɗaya, addini ɗaya, ga misaye na cinikayya, ga auratayya ake ci gaba da kyakkyawar alaka da kuma taimakon juna a lokutan buƙatar neman taimakon. Don haka lokaci guda a zo a ce za a yi ɗauki matakin soji mataki ne na ƙarshe. Don haka majalisa kamar sauran ƙungiyoyi da dama lallai ba goyon bayan mulkin soji take ba, amma kuma ba ta goyon bayan ɗaukan matakin ƙarfi wajen kawo duk wata maslaha da ake nema tsakanin sojojin Nijar da 'yan ƙasarsu. Majalisa ta fi amincewa da a yi taka tsantsan.
Majalisar malaman ta ce akwai buƙatar faɗaɗa matakan da ya kamata ƙari akan matakai irin na diplomasiya.
Harkar addini ta sa malamai suna da zumunci mai yawa tsakanin Najeriya da Nijar. Za a iya neman malaman addini su shiga su sa baki. Za kuma ka iya neman malaman jami'a su ma musayar ilimi ta sa akwai sanayya mai yawa. Za ka iya haɗa kwamiti a je a gana ƙari akan duk jami'an diplomasiya da ake da su.
Hakan dai na zuwa ne a yayin da shugabannin ƙasashe mambobi a ƙungiyar ta ECOWAS za su yi zama a karo na biyu a birnin Abuja akan batun na jamhuriyar Nijar a ranar Alhamis mai zuwa, kamar yadda shugaban kungiyar kuma shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sanar. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwali da wannan rahoton, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Baba Yakubu Makeri da sauran labaran duniya.
A jiya Litinin, alƙalan ɗaukar ƙara a kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa sun yi fatali da hukuncin da wata kotun Majalisar Ɗinkin Duniya ta yanke na samar da wata hanyar sauraren shaida akan wani tsoho da ake zargi da haddu a kisan ƙare dangi a Rwanda wanda aka bayyana ba shi da ƙarfin fuskantar shari'a. Wataƙila hukuncin dai na nufin cewa ba za a kammala shari'ar Felicien Kabuga wanda aka faro a shekarar da ta gabata a Hague. Alƙalan sun amince da hakan zai zama wani rauni ne ga waɗanda aka kashe da kuma waɗanda aka suka tsira a kisan ƙare dangi na Rwanda a shekarar 1994. Alƙalai a kotun hukunta manyan laifuka ta duniya sun dakatar da shari'a Kabuga a watan Yuni saboda yana fama da ciwon gushewar hankali kuma ba zai iya shiga cikin shari'ar yadda ya kamata ba. Ana zargin Kabuga wanda ya kusan shiga shekaru 90 da haihuwa da izawa tare da ba da tallafi wajen kisan dimbin jama'a na Tutsi a ƙasar Rwanda. Shari'ar tana zuwa ne a kusan shekaru 30 bayan da kisan kare dangi na kwanaki 100 da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 900,800. Ana tsare da shi ne dai a wani sashi na ɗauri na Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin Hague. A ƙarshe a jiya Litinin, Amurka ta bayyana kama tsohon Prime Minister Pakistan Imran Khan a ƙarshen mako a matsayin wani lamari ne na cikin gida ga al'ummar ƙasar da ke yankin kudancin Asiya, yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira da a mutunta bin tsarin da ya dace a shari'ar da ake yi wa ɗan siyasar. A ranar Asabar da ta gabata ne aka tsare shugaban 'yan adawan Pakistan mai shekaru 70 a duniya. Sa'annan ba da ɓata lokaci ba aka shigar da shi wato gidan yari na Atok da ke yammacin Islamabad a babban birnin ƙasar, bayan da aka yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru 3 bisa laifin sayar da kyaututtukan gwamnati da kuma zargin ɓoye kudaden da aka samu. Mun yi imanin cewa wannan lamari ne na cikin gida ga al'ummar Pakistan, kuma muna ci gaba da yin kira da a mutunta ƙa'idojin demokuraɗiyya, 'yancin ɗan adam da kuma bin doka a ƙasar Pakistan, inji kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Mele yana faɗa wa manema labarai a Washington a lokacin da aka tambaye shi game da martaninsa. Mele ya yi watsi da batun da ake cewa Amurka ta yi shiru ba ta mayar da martani ba game da matsaloli da Khan ke fuskanta idan aka kwatanta da tuhumar da ake yi wa 'yan siyasa a wasu wurare daban a duniya, saboda tsohon shugaban na Pakistan ya kasance sananne ne mai sukar manufofin Washington.
Baba Yakubu Makeri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na gaba. Wani rahoton hukumar ƙididdigar Turai na cewa sama da kaso 11 cikin 100 na al'ummar ƙasar Jamus a yanzu sun tsunduma cikin talauci, yanayin da ya tilasta wa mutane da dama yin girki lami. Ga Ramatu Garba Baba da ƙarshen labarin.
Sabon rahoton na ofishin ƙididdiga na Eurostat ya nuna cewa kashi 11.4 cikin 100 na al'ummar Jamus na iya shafa kwanaki 2 a jere suna cin abinci lami saboda tsadar nama da kifi. Nan Ali Haidar ne wani mahauci da ke da shagon sayar da nama ya bayyana damuwarsa a game da halin matsi da jama'a suka shiga.
Ehrlich ist zur Zeit, weil alles durch Krieg von Ukraine und so.
Yace hakikanin gaskiya yanzu komai yayi tsada, musamman tun bayan barkewar yakin Russia da Ukraine. Babu batun girki da nama ko kifi. Mutane ba su ma damu da kashe kuɗi a abubuwa kamar gyaran jiki ba. Sun fi mayar da hankali kan abinci duk da tsadarsa. Ga Abubakar Bello Ismail, wani ɗalibi ɗan Najeriya kuwa, cewa an shiga wani yanayi na ko da kuɗinka sai da rabanka.
Abubuwa kayan abinci sun tashi, nama, kifi da sauran abubuwa. In aka zo magana gida wajen zama ko accommodation ba a magana, domin komai ya tashi, ko da kuɗinka sai da rabanka. Duk da gwamnatin tana kokari ta yi maganin haka, amma duk da haka gaskiya ba a samu an yi maganin na kowane bangare ba. Kusan duk wanda yake rayuwa a Germany kusan dai zai ce wannan abin ya shafe shi.
To galibin bakaken fata a wannan ƙasa irin su Evelyn Moses, cimakar ba ta wuce ganda ko nama da sauran nau'ukan kifi da ake shigowa da su daga Afirka, amma a wannan yanayi ta ce suna ji a jikinsu.
These are very expensive. The way I spend money in Africa shop,
ta ce komai ya yi matuƙar tsada. Shekaru 2 da suka wuce euro 50 kacal ya ishe ni cefani, sai dai yanzu ko farashin kwanan kifin suƙun biya ya tashi daga euro 50 zuwa euro 85 a nan bon. Sai dai da yake a cikin kowane yanayi da ɗan adam ya tsinci kanshi baya rasa mafita ko dabarar nema kansa sauƙi. Lincoln Ayu ɗan asalin ƙasar Kenya ne da ya ce tuni ya rungumi sana'ar noma lemar kwaɗo wato mushroom don samun na ƙara miya ɗanɗano.
I just wondered how could I mitigate the
ya ce zama ne na yi nazarin yadda zan bullowa matsalar hauhawar farashin kayayyaki na gani zai hana ni na noma abinda nake bukata nan ne na yanke shawarar soma noman wato laimar kwado kuma hakan ya taimaka min rage radadin matsalar hauhawar farashin kayayyaki da ake fama Jamus dai kamar sauran kasashen duniya ta fada cikin matsalar matsin tattalin arziki tun bayan da Russia ta soma mamaye Ukraine. Wannan dalilin ya sanya gwamnatin kasar daukar matakan rage radadin matsin sai dai duk da hakan ana iya cewa hakan bai wadatar ba tallakari da koke-koken yan kasa. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn na tarayyar Jamus.
To gaida Ramatu Garba Baba. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga shirinmu na gaba.
‘Yan ƙasa da hukuma.
Fitina barci ta gaba ta fita, Allah wadaran mai ta dota, da waɗanda suke da jawo ta, haka nan da waɗanda ka kawo ta, Allah ka gare mu da tashin ta.
Masare assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Mu mutanen ƙasa mun yi na'am da yawan gajiyoyin mulki. An ka zabe su yau sama da shekara 13. Sun azarta kansu hiyawa da baka sani ba. Yanzu ga buhun masara kai sama da jikka 45.
Ƙasashe daban-daban ga kungiyoyi daban-daban da duka na duniya da manyan shugabanni na ƙasashe duk sun Allah wadda da wannan juyin mulki da an ta domin ya taka mulkin demokrasi.
Bangaren zabe kuma muna fatan zai yi kokari maza-maza ya shirya zabe nan da ba da jimawa ba don a samu wanda ya kamata wanda ya cancanta a dora ga ƙasa wanda zai rikon Niger kan gaskiya bismillah.
Yau shirin zai tabo bacin juyin mulki ne a jamhuriyar Niger a dakace mu
duka da an so shi ya inganta ƙasa ta tarar da waɗansun ta za su yi sha'awa su yarje ta da kafar su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta.
Madalla masare sojiji a jamhuriyar Niger suka hanfar da gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum kuma daga baya suka ayyana janar Abdulrahman Shani a matsayin sabon shugaban gwamnatin kasar na riko. Al'amura da dama sun biyo bayan wannan mataki na sojoji a jamhuriyar ta Niger kama daga martani daga gwamnatocin kasashen duniya da kungiyoyin kasashen ketare da kuma kungiyoyi a nahiyar Afirka kamar ECOWAS da AU. Wakilin sashen Hausa a birnin Kwanni na jamhuriyar Niger Haruna Mamman Bako ya hada mana rahoto akan wannan batu.
Lokacin ne 'yan kasar suka suma bayyana ra'ayoyinsu game da wannan lamarin inda waɗansu suka nuna alhininsu da inda waɗansu suka nuna jin daɗinsu ga abin da ya faru.
Sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan abin da same mu kasar Niger abu ne na kalubale don gaskiya duk wani ɗan ƙasa mai kishin ƙasa Niger bai cikin jin daɗi. In kaga mutum na to ma shana haɗuwa shana murna to ni tabbatar ma da cewa wannan bai kishin ƙasar Niger.
A mun yi na'am da shi. Mu mutanen ƙasa mun yi na'am da yawan gajiyoyin mulki. Kun san siyasa ta shahi talaka shi zaɓi talaka ɗan uwa. An ka zaɓe su yau sama da shekara 13. Sun azarta kansu hiyawa da baka sani ba. Yanzu ga buhun masara ya kai sama da jikka 45. La haula wala quwata illa billah. Duk ɗan Niger na fatan sauki da waɗannan mutanen saboda mi bai dacewa a ce ku rika talakawa ƴan uwanku su rika su zabe ku hukuma kuna duk abin da an ka samu ku azurta kanku bar kasa da yunwa ku bar kasa da rashin tsaro.
Sai dai ana cikin wakurwar juyin mulkin ne shugaban kasar Faransa da ke kasancewa kasar da tawa jamhuriyar Niger mulkin malukiya cewa da Emmanuel Macron ya ce ya tabbatar da cewa maganar juyin mulkin tana da sauran magana abinda ya sa dan baba wani dan kasa cewa in kaji makahu ya ce a yi wasar duwatsu to akwai wani kunkun doci da ya take a ƙarƙashin kafarsa.
Shi shugaban
kasar Faransa yana da ambasada a nan kasar mu ta Niger. Kenan yana yiwa shi yana da bayanin da mu nan ma ba mu da mu ɗan kasar Niger. Kenan akwai dalilin da ya sace haka nan. Kuma in ka duba ai ba shugaban kasar Faransa dai Allah wanda da wanga shugaban mulki ba. Kasashe daban-daban America sai da yawo ga kungiyoyi daban-daban da duka na duniya da manyan shugabanni na kasashe duk sun Allah wanda da wannan juyin mulki da anka domin ya taka mulkin demokrasiya.
Sai da Abdulaziz Musa na kungiyoyin fararen hulla na cewa Faransa ita ce kanwa uwar gami ke ingiza kitumanye.
Interekin Faransa jawa ne a kasar Niger. Yo duk ƙaryar da Faransa take cikin da doronta duk wadi da shi da kin da makulkin make kasar duniya Niger na ta ƙarya da shi. Iranium ta Niger. Yo duk in ka shiga Faransa ampul biyar na gidaje cikin ampul biyar da na Faransa ampul hudu na iranium ki Niger na ke yinta. Kenan horon shi arzikin kasar ne take wani da shi dan shi ne ba ta yarda. Mu ta samu ƴan siyasa da ke goyo ba su da ƴan wulwula mu. Kenan Faransa yau in take abun ke fara Niger ita bata amince ba. Kenan akwai abun da ta rika.
Wani dan kasar mai suna Musa a bayanin da ya wa shirin ƴan kasa da hukuma kirayayye ga majalisar kolita soja CNSP ta tabbatar da lafiyar kasa da ma ba da sammacin sarbike dukkan waɗanda suka waware dukiyar wannan kasar. Kame ya yi bayani na komawa a tafarkin demokradiyya a nan gaba.
Aikin da zai yi yanzu ya diddiba ya gani cikin wanda suka ɗauki kuɗin kasa ya yi ƙoƙari ya kama su ya yi musu shari'a kuma su maido kuɗin da suka ɗauka ya so a ci gaba da aikin kasa yanda ya kamata. Kuma muna fatan shi yanda ya zo ya yi ya rike kasa muna fatan Allah Ubangiji ya kama mishi kuma ya yi ƙoƙari dai duk komi ya zamanto kasa na tahiya daidai ba wani tashin hankali kuma ya yi ƙoƙari bisa ga 'yan ta'addan wanda suke shigowa a kasa furanciyar duka ya zamanto suna tsaro suna kulawa da kasashen namu bakin iyaka Niger da inda muke iyaka da su duka. Bangaren zabe kuma muna fatan zai yi ƙoƙari maza-maza ya shirya zabe nan da ba da jimawa ba don a samu wanda ya kamata wanda ya cancanta a dora ga kasa wanda zai riƙon Niger kan gaskiya fisbillahi ba cikin magudi ba. Na'am, kenan shine muke fata gare shi.
Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne mar samu sai za a ido a wajen damu me ya ce ni ta bidar ilmu shine manufar mulkin kanmu. Allah Allah ya Allah hada kanmu a fere kanmu so juna. Ilimi babban abu ne gunmu shi zai kankan ya mutuncinmu a kasa shi ne akasin zulmu da yake buɗe ƙofar samu da wuya ta jiga wasu sun fi mu.
To Allah kyauta. Yanzu haka dai masu sharhi akan al'amuran diplomasiya na ci gaba da fashin baki game da matakin kungiyar ECOWAS akan mahukuntan mulkin soja na jamhuriyar ta Niger. Farfesa Kamilu Sani Fage malamin harkokin diplomasiya ne a Jami'ar Bayero Kano ya tofa albarkacin bakinsa game da matakin kungiyar ta ECOWAS.
Ba gaskiya wannan mataki da kungiyar haɗin kan Afirka ta yamma za a ce a siyasar ƙasa da ƙasa da diplomasiya kaman sun kai ƙarshe sun zuba ƙwansu a kwando ɗaya sun kai shi ƙarshen abin da zai yi wuya su iya cimma wannan ƙuduri da suka ce za su. Dalili kuwa shine duk kungiyar ƙasa da ƙasa ta sa kai ce ga yau idan aka matsawa Niger tana iya cewa ta fita daga wa'annan kungiyoyi. Sannan na biyu kuma su wa'annan kungiyoyi suna da tsari na cewa babu ƙasa da za ta shiga cikin gidan wani tai mata katsalanda kaga abu na biyu kenan. Sannan abu na uku kuma hatsarin shi ne cewa yanzu wannan cece kuce da da aka zo na ƙarshe tsakanin gabashin Turai da yammacin Turai ya fara dawowa. Misali Tuni ita Rasha tana makociyar Niger ta Mali da Burkina Faso da haka kaga ita Rasha za ta so wannan ƙasa ta Niger ta yi mata tai domin ita ce ƙasar da kawai ta amince da wannan juyin mulki. Da haka shi yasa na ce ma sun kai mataki na ƙarshe wanda a diplomasiya bai kamata a ce sun kai ga wannan ba.
To idan haka ne prof, me ya kamata su yi tun da ka ce kamar sun wuce makaɗi da rawa?
Na'am. Matakin da ya kamata shine su ɗauki mataki na diplomasiya da siyasa da kuma batun tattalin arziki. Idan suka ɗauki irin wannan za su ba wa su sojojin dama ya cewa watakil ba za su ga an takure su ba idan an matsa musu dama. Ana cewa misali tattalin arzikin aka sa takunkumi kaman da baibaye ne na tsumma ga laushi ga cin kafa, a hankali zai iya matsa su har a zo su ga yanda za a warware.
Farfesa Kamil Sani Faje kenan na Jami'ar Bayar Kano a Najeriya. Masu ware ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Yanzu kuma ga Sule Mumini Barma da sharhin jaridan Nijar.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Air Info, wacce ta ruwaito cewa alamomi na nuna cewa za ta yiwu a shiga wani zagaye na biyu a yunkurin sasanta rikicin da ya sarƙe bayan juyin mulkin da aka yi a Nijar. Wasu majiyoyi sun ayyana cewa Amurkawa sun fara yunkurin zaunar da sai da yawo da sojojin CNSP a kan teburin tattaunawa da yadda za a kauce wa amfani da ƙarfin soja a wannan takaddama. Jaridar ta ce duk da matakin rufe sararin samaniyar da aka ɗauka, wani jirgin Amurka da ya samu izinin musamman ya sauka a Yamai a yammacin Lahadi kafin daga bisani ya nufi biranen Accra da Abuja. Mataimakiyar ƙaramin sakataren Amurka mai kula da harkokin siyasa Victoria Nuland ce za ta jagoranci tattaunawar da ake sa ran farawa a nan gaba kaɗan. Jaridar Le Sahel ta ce majalisar ZNSP ta bayyana cewa ba gudu ba ja da baya dangane da juyin mulkin 26 ga watan Yuli. Jaridar ta ce da yake isar da sakon shugaban majalisar Janar Abdulrahman Tani ga dubban mazauna birnin Yamai a taron gangamin goyon bayan da suka shirya a ƙarshen mako. Janar Muhammad Tumba ya sanar da su cewa shugaban ZNSP ya ce a shaida muku a matsayin da aka kai a yau ba zai taɓa canza ra'ayinsa ba ko kuma ya ja da baya. Jaridar Lanketer na cewa sojoji 1,500 da Faransa ta girke a Nijar sun shiga halin tsaka mai wuya bayan da majalisar soja ta CNSP ta yi watsi da yarjejeniyar ayyukan soja da ke tsakanin ƙasashen biyu. Jaridar ta ce a ɗaya ɓangare akwai alamar wuce gona da iri dangane da takunkumin da aka kakabawa Nijar sakamakon juyin mulkin na 26 ga watan Yuli domin matakin takaita hada-hadar kuɗaɗe da bankin bankunan ƙasashen yammacin Afirka wato BCEAO ya ɗauka kan wannan ƙasa. Abu ne da ko kaɗan bai yi daidai da ƙa'ida ba. Hasali ma abin ya jefa kamfanoni da masana'antu masu zaman kansu cikin halin ƙangi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma, kafin mu karkare shirin yanzu ga baba ya sake dawowa da labarai amma a takaice.
Wata babbar jami'an diplomasiyya Amurka ta kai ziyara a ƙasar Nijar domin kira ga sabbin shugabannin sojin ƙasar da wadda ke Afirka ta yamma da su maido da zababben shugaban ƙasar da aka zaɓa ta hanyar demokaraɗiyya. Ƙaramin sakatariyar harkokin wajen Amurka mai kula da sha'anin siyasa Victoria Nuland ta faɗa a shafinta na Twitter cewa ta yi bulaguro zuwa Yamai babban birnin ƙasar Nijar don nuna matuƙar damuwa ga yunkurin kwace mulki ba bisa tafarkin demokaraɗiyya ba. Kane ta kira ga dawo da doka da oda. Aƙalla mutane 7 sun mutu, kane wasu 31 suka jikata bayan da wasu makaman masu linzami na Rasha suka afka wani wuri da farare hula ke zama a garin Pokrovsk wanda ke gabashin Ukraine a yankin Donetsk da kuma gundumar wato Kupiansk. A jiya Litinin ne ministan harkokin cikin gida na Ukraine Ilo Klemenko ya ce farare hula sun mutu a cikin harin na farko yayin da wani jami'i kuma ya mutu a hari na biyu.
Thomas Sauraro, da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin namu na hantsi a yau Talata. Sai zuwa can an jima da la'asariyar ku da amincewar mai sama a sake jin wasu abokan aikinmu da shirinmu na rana. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, sai wanda ya shirya kuma ya bada umarni Solomon Abu da injiniyanmu na yanzu Mr. Jonah Cummins. Ni Aisha Mu'azu nake cewa ma'assalam.